Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 23 ga watan Yuni na shekarar 2022 zamu magana ne akan yadda rashin tsafta ke haddasa cutar kwalara musamman ma wannan lokaci na damina.
Sauraronmu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin na kulama.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu karza ya jihar Kano inda wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Alhaji Jafaru Ahmad Gwarzo sarkin tsafta na jihar Kano.
Raka da cikakken suna
sunan Jafaru Ahmad Gwarzo sarkin tsafta na Kano.
To da farko dai ita kwalara ciwo ne wanda kaman a gaje shi ya zama da wahumi a arewacin Najeriya, kuma ba waɗansu ne suke hadasa shi ba illa mu ƴan Najeriya, mazauna arewacin Najeriya. Ba za ka taɓa jin kwalara a Maiduguri yake nan ba, ya tsille a kudancin Najeriya ko a Turai ko a wani wuri, saboda kawai ba su al'ada da muke da shi a nan. Na farko dai muna ƙoƙari mu yaƙi abubuwan nan ta hanyar aikin tsafta game da kuma ƙoƙarin gwamnatin jiha mu a nan Kano. Na farko da cewar wannan harka da ake ta ba haya barkatai ba abu ne mai kyau ba, yana kawo kwalara. Harkar da ake yi a ɗauko ruwan kashi a zuba shi cikin hanyar ruwa, gwanin ruwa, ba shi da kyau, yana kawo kwalara. A jona daga cikin gidajen mutane, a jona a ƙin sokawai, a jona ruwan kashi ita ba cikin babban gwata, wannan yana kawo kwalara. Domin mai a ƙarshe zai tafi yana su yi wanka a can, manoma su ɗiba su wanke jikinsu, mutane su ɗiba su wanke bakinsu da sauransu. To duk irin wannan hanyoyin da ake samun ainihin wannan kwalara. Sannan manoma da suke noman ainihin kayan marmari za ka ga cewar ba su fiya kula da tsaftar waɗannan abin nasu ba, sai ga cewa suna da kumar salad ne, ganyayyaki ne, da ainihin watan hannayensu wanda kuma sun fi wanke ba. Saboda haka
to idan haka ne ranka ya dade ku a hukumance waɗannan matakai kuke ɗauka musamman a birane da karkara, tunda bayananka sun nuna waɗannan abubuwan suna faruwa a birane kuma suna faruwa a karkara, wani matakai kuke ɗauka don ganin daƙile waɗannan ɗabi'u?
Wato harkar kwalara ana yin tunka ba a bi mu. Gwamnati ta ɗauki malaman tsafta suna bi gida-gida suna wayar da mutane musamman mata akan rashin tsafta, domin wannan kwalara baki ɗaya gane cewar rashin tsafta ne yake kawo wannan abu kamar da fara zayyanawa, da kuma rashin tsaftar hannu da tsaftar jiki da kuma daƙumar abinci da ake yi da hannu ba tare da an sa safar hannu ba. To ana shiga gidajen mutane ana musu faɗakarwa
ana nuna musu cewar da wajen dafa abinci kitchen ɗinsu da sauransu. Sannan gwamnati ta ɗauki matasa mutum 1,000 da sunan dakarun tsafta domin duk abin ƙasa wannan aiki a kori kwalara, a kori sauran cututtuka masu yaduwa irin su zazzabin da ake fama da shi. Sannan wannan kuma dori ne duk hanyoyi ne na yaƙi da kwalara. Wannan kuma dori ne akan ma'aikatan da muke da su a ƙananan hukumomi da ma'aikatan lafiya da ma'aikatan muhalli wajen mutum 3,000 suna aiki. Saboda haka an samu mutum 4,000 kenan suna wannan aiki haka ƙoƙarin gwamnati kenan. Sannan gwamnati tana ba da tallafi ga musamman masu sana'a da fawa, daga cewa da masu shayi, domin a daina dakumar abinci da hannu. Tsire ne balangu duk shi ma ana da dajane da tasono da waye ana kama nama. Saboda haka shi ma wannan gwamnati ta ba da ta yi kokari ta ba da gudunmuwa na karafa da kayan ajiye da kayan tsafta na wannan muhalli. So duk irin waɗannan abubuwa gwamnati tana kokari tana ga cewa ta abin nan tana ta yi.
Yanzu sarkin tsafta ya nema na bayanin cewa an ɗauki dakarun tsafta ƙari akan ma'aikatan da kuke da su a ƙananan hukumomi da kuma waɗanda suke ma'aikatan lafiya da ta muhalli. Amma za ka ga a shekarun baya can muna yara akwai waɗannan malaman tsafta ɗin da suke shigowa gidaje ko da a yankunan karkara za ka gansu lokaci zuwa lokaci suna sha'anin ilmantarwa. Ban sani ba waɗannan da kuke aikin nan da su ko sun sha bamban da waɗanda aka sani, domin idan ka duba yadda alƙalman suke wato tafiya na yawaitar samun zancen kwalara ɗin nan a birane da karkara, sai ka ga kaman ko dai tsarin da ake yi ɗin ba irin na da ba ne na wayarwar da kan, ko kuma a na yanzu kaman ya gaza tasiri a kan mutane. Me yake faruwa ga kuma adadin mutane da ka ambata suna da yawa waɗanda ma'aikatan nan ga suna?
Wato gaskiyar lamari shi ne Kano tana da girma da kuma ƙananan hukumomin nan, sai kuma ga masu ainihin tafka laifin ko ta ina. Saboda haka aikin ana yin shi gadan-gadan ana ta yi. Saboda haka amma wannan abu da ya zo haka yanzu babu mazaɓar da babu malamin tsafta ko na dakarun tsafta ko na wannan waɗannan da suke magana na da irinsu ɗin ne. Aikin magwamnati ce ba ta mutuwa, su zo suna nan waɗansu ma na da sun yi ritaya an kuma ɗauki waɗansu. Saboda haka suna ta ƙoƙari su ga cewar an yi maganin kwalaran nan kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka kauda kwalara. Yanzu misali a ce wayan da a Kano ana yin ba haya barkatai akan titi, haka ai ba daidai bane ko? To yanzu ka san cewar gwamnati ta bada
ayan gidaje a yankunan
ba daidai bane a gefen titi. Saboda haka ko ka san cewar da abin ya tsamari, saboda haka yanzu bayan fadakarwa ma yanzu hukunta su ake yi ana da kotuna wajen guda 16 na tafi da gidanka, wanda duk mutumin da aka kama yayi ba haya a titi to ya haka za a hukunta shi. Yanzu a shekarun da muka bada rahoton dinnan ina jin mun hukunta masu yin ba haya a barkatai sun fi 130 waɗanda suka kama su a shatalaitalen wajen fage da kuma wajen hanyar abin nan na'iba yan lemu. To duk waɗannan guraren suna ta abin nan. To amma kuma akwai wani abin wanda
ko da yake ka ce kuna da ma'aikata a yankunan ƙananan hukumomi, wannan aiki naku ya kuke tankararsa a yankunan karkara tunda su ma watakila suna da irin nasu ƙalubalen baya ga kamuwa da suke da ita wannan cuta ta kwalara, za ka kuma suna da ƙarancin wuraren da za a je a yi wato su ne a nemi magani. Misali
wato akwai hukumar nan ta Ruwasa wanda aka ɗauki muhimmancin hana ba haya a ko'ina, ake zuwa ana koyawa mutanen karkara cewar ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin gidansa, ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin wurin hira a cikin unguwanni, maimakon a dinga yin ba haya barkatai. Sai da aka ɗauko musu ma aka je ruwan da suke sha aka ɗauko ba hayar aka auna abin aunawa na'urar aunawa, aka je aka ɗauko ruwan shi ma suke sha aka auna, sai gashi ƙwayoyin halittar suke cikin ruwan nan shi ne a cikin ba hayar su. Saboda a yanzu a karkara ana ƙoƙari ga cewar duk kowanne magidanci ya mallaki shadda a gidansa. Zaga a dacan ko zaga cewa mutane sun saba yin ba haya a ko'ina, kai ba ma su ba yanzu hatta Fulani masu sauka a rigage bin su muke yanzu muna koya musu da ake yin shadda da sauransu.
Baya ga wannan matakai kun fara watakila tunanin a shigar da wannan batu na tsaftar mahalli da tsaftar jiki da tsaftar cimaka a watakila manhaja ta koyarwa a makarantun primary misali?
To mu da muke da school of hygiene a Kano, kuma daman duk wanda ya karatu primary secondary ya san menene hygiene, an koya masa hygiene yana ciki. Saboda haka wannan ba mayo aka fara ba, tuni ana wani abu. Kawai kasa ce ta zama wani abu yanzu shine alfarma ta riga ta shiga zuciyarmu. Muna kokari mu aikin, ana kokarin a hana mu aikin. Saboda haka wannan dabi'ar ta wannan kashi da ake da kwalara da ake yi, ai bai kawo ta ce ana da wani abu. Shi zamu ki ta kokari mu ga cewar ana ta kokari, ana dagayawa, yan duba garin suna fadakar da kai, suna hukuntawa. Sannan an ba gwamnati ba da umarnin cewar kotunan nan majistrori guda 44 na kowace karamar hukuma su shiga cikin aikin gadan-gadan, domin duk wanda yayi ya kawo ta hukunta shi. Amma yanzu haka in ka tana yanzu shekarun baya da an ce lokacin watan azumi ya zo an dinga yin kwalara kenan, amma ga bane ba ai ba. Saboda malaman tsafta sun shiga cikin gari, sun yi kokari, an bi manoma wajen sarrafa abin nan, an bi gidajen kwana. Yanzu misali ana daukar ciwon kwalara da kuma typhoid da imi zafi ta hanyar tankunan ruwa a cikin gida. Zaka ce mutum ya aje tankin sa ko na ƙasa ko na ƙasa da tarar ruwa ko na sama, ya shekara biyu bai wanke shi ba. Haka dole ne rashin sani ne. Saboda haka duk an da zuwa ana bada muhimmanci, in Allah ya yarda wannan abin da ake hasashe cewa za a samu kwalara, mu a nan Kano Allah ba a samu ba. Kuma rijiyoyi da ake kokari muna bin su, ko a gefen titi ne ko a cikin gidaje, ana daga su domin suna wanko da ruwan damuna ya zo ya shiga ciki. Kai ba ma wannan ba, hatta irin yanzu muna fadakarwa cewa in ana ruwan sama yanzu jama'a su guji ibar ruwan nan na daga kwano
na
indaro, saboda yana tawa da kwayoyin halittu marasa kyau. Duk irin wannan muna duba kusan muna wannan abu. Saboda haka jama'a, mu abin da muke so ne su yi kokari, mu yi koyi ga sauran jihohi da kuma sauran kasashen duniya don a daina irin wannan abu. Kuma ba za mu fasa ba, muna kira ga al'umma su ba mu haɗin kai yadda ya kamata.
Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma ga Mahmud Kwari ya sake dawowa a tattaunawar su da Alhaji Ibrahim Aminu Kofar Na'isa, shugaban kwamitin koli na kungiyoyin aikin gayya na jihar Kano.
Suna na Alhaji Ibrahim Garba Aminu Kofar Naisa, shugaban babban kwamitin koli na kungiyoyin aikin gayya na jihar Kano.
Batun aikin gayya, aka ce aikin gayya yawanci ana wato alakanta shi da batun tsaftar muhalli da kuma share-share da tabbatar da cewa na wuraren da mutane suke zaune an tsaftace su. Ga wannan batu da ake magana na za a iya samun ambaliyar ruwa. Kuma shi ambaliyar ruwa ana toshewa yana samo sanadi ne daga batun toshewar magudanan ruwa da sauransu. Kano tana daga cikin wuraren da ake da hanyoyin ruwa da zaka ga sun toshe. Wannan kwamiti naku na koli me kuke yi ne don ganin cewa an zafurar da jama'a sun kula da magudanan ruwansu?
To alhamdulillahi, gaskiya fi sabilillahi, babban kokarinmu na farko dai hudda da kafofin yada labarai. Ta kafofin yada labarai ne zaka fara sanar da mutane irin halin da kuke bukata jama'a su kasance, musamman ta irin gudunmuwar da za su bayar. Na biyu, idan jama'a sun bada haɗin kai, aikin nan kaga a matsayina na shugaba ba zan iya yin aikin nan ni kaɗai ba, ko da a ofis ne. To bare kuma ka fito ka ce zaka shiga magudanar ruwa ka yashi. Aikin nan ya kasu kashi-kashi, akwai maganar yashe magudanar ruwa. Akwai magana tsabtace garin ma ka ce share tituna haka da shauran gurare kamar kasuwanni. To duk irin waɗannan ayyuka ba sa yiwuwa sai ka samu haɗin kan waɗanda suke amfani da guraren. So babban abin da muke fara yi shine wayar da kan jama'a. Wayar da kan jama'an nan ba mota muke shiga mu dinga yawo da lasifika muna faɗa ba, a ta kafofin yaɗa labarai muke yi irin waɗannan nakunan. Waɗanda Allah ya sa suna da kunne irin na basira, sun saurare mu da kunnen basira, su yadda da abin da muka faɗa musu, su san cewa gyara kayan ka muke musu ba wai sauke mu raba ba. Na farko, waɗansu mutanen idan ka je za ka yi aikin ma sai ka ga matsalar da muke samu shine suna ganin kamar gwamnati ce ma ta samu. Amma duk da haka, mu da muka zo da zil ɗin yin aikin, wannan ba ta karya mana gwiwa, hakan muke haƙura mu.
Wato ba sa fahimta cewa wannan kwamiti naku na wato na sa kai ne,
na sa kai ne, yauwa na sa kai ne, aiki ne muke yi na sa kai.
Amma kuma me ne laifi idan gwamnati ta sa ku ta ce a tsaftace muhalli a tsaftace kasuwanni da wuraren da ake hulɗa?
Akwai guraren da ita gwamnati take sawa a yashe ta biya. To sai su ɗauka mu ma sa mu aka yi mu yashe a biya, don haka ba za su taya mu ba.
Wai ba kwa aiki ne da misali idan ka ɗauki tasha misali akwai shugabanni, in ka ɗauka su akwai shugabanni, waɗannan suna daga cikin wuraren da wato suke wato tara shara ko kuma ta kai ga munanar muhalli da sauransu. Dan ba kwa aiki ka faɗa da ka faɗa ne da jagoranci na wurare
bari ka ji ka kama yanzu kaso kurmi. Akwai aiki da muka shirya muka yi a shekarar waccan da ta huce, mun yi aiki local government takwas na kananan hukumomin cikin birni. To a kasuwar kurmi kawai shi shugaban kasuwar Alhaji ya ukarar da shi da shugabannin mataimakansa da sarkin kasuwa an shirya aikin, an zagaya kowa an gaya masa ya fito, amma mutum ɗaya a ƴan kasuwar ba wanda ya fito a kasuwar kurmi ya taya mu aikin. Haka muka yi Asabar da Lahadi, kai dan ma su yadda da ƴan jarida suka zo a ƙofar shagon wani muka yi magana dan su ji cewar gashi ma za a gaya wa duniya ba gwamnati ce ta samu muke yi ba, amma ran Lahadin kashi garin Asabar din ba wanda ya fito ita ya mu. Abin su kawai su gwamnati ce take sawa a yashe musu wannan magudanar ruwa, yanzu ma da muka zo muke yi gwamnati ce take yi. Haka yanzu idan ka je kasuwar ƴan lemo, kasuwar ƴan lemo da kyar ma muka shawo kan shugabannin suka yadda cewar ba gwamnati ce ta turo mu yi ba, aikin gayya muka zo mu yi dan kanmu. Ana samun irin wannan matsalolin.
To ya abin yake a yankunan karkara?
Yankunan ba za ka hada su da karkara ba, gaskiya karkara ba su mu da matsala da su gaskiya. Duk inda ka je aiki inda a karkara ne, in ka shallake waɗannan kananan hukumomin takwas tun daga nan birni ka ce ka tafi Kunci, to ba ka da matsala aikin gayya in sun shirya yanda muke yin sa a birni da ka kawo in kawo gwamnati ta kawo hannunta karamar hukuma ta kawo ni a matsayina na talaka in fito in yi attajiri a matsayin sana'ar tajiri ya kawo abinci mata daga gidajensu su kawo abinci har yanzu a karkara haka ake aikin gayya so anan cikin gari ne dai muke da matsala amma idan misali ta baci zaka ga in ta baci da daddare ma an fito ana aikin gayya saboda ruwa yayi ambaliya
a irin wannan yanayi kukan tuntubar ita watakila gwamnatin dan ta agaza muku domin watakila al'amura su tafi yadda ya kamata
eh akwai wani lokaci da muka tuntubi gwamnati gaskiya yau kamar shekara biyu an taimaka wa kungiyoyin aikin gayya a nan cikin binni akalla kungiya 80 daga ma'aikatar muhalli an ba wa kungiya 40 daga hukumar sustainable Kano project sun ba wa kungiya 40 to da a lokacin a bangaren Musa Kambai mai bai gwamna shawara akan harkar cikin binni shi ma ya so ayi wannan kokarin sannan shi ma Alhaji Hussam Musa Kari shi ma a bangaren sa an so ayi wannan taimakon shi kansa dan bare na wannan au wannan Ziladaini Danbali shi ma a bangaren sa an so a samu wannan taimakon to amma dai har kawo yanzu har ma gashi su an sassauke su ba ai ba
ya zuwa yanzu misali ya zaka iya kwatanta nasarorin da kuke cimmawa duk da ga bujirewa da kuke fuskanta ga kuma yawaitar wuraren da ake batawa wanda suke dagula muhalli suna karuwa
gaskiya ne muna samun nasara a guraren da ake samun nasara amma gaskiya idan ka auna da nasarar da ake samu da kuma wato matsalar to sai nake ga kaman matsalar tafi nasarar yawa gaskiya saboda zaka zo kana aiki ka zo kofar shagon mutum kana aikin amma yana zauna akan kujera yana kallon ka yaki zo isa hannu ayi da shi yaki kuma isa wani koda lebura ne ya dauka ayi da shi sannan yaki isse kayan aiki ya baku gudunmawa kai ko gudunmawar fiya wota wani ba zai bayar ba amma kana aiki wani lokacin kamar da muka yi a titin Malam Aminu Kano ai wata mace ce daga cikin gida ta aiko mana da ledar ruwa ta kai 50 daga cikin gida ta kawo gudunmawar kyautar ruwa sannan sanda muka yi aikin nan a titin Abdullahi Bayar wanda ya hadu da nan Magwan wata mace ce mai dan waki a nan tsakanin muna aikin ta ci kofan teka da dan waki ta aiko mana kaga irin wannan akwai kuma wani datti da shi kuma zai huce sanin yanda ake aikin gayya irin nada yau wai dauko naira 150 ya bamu wayannan irin wayannan abubuwan bana manta su saboda na san su tun shekaru masu yawan gaske a baya
yanzu idan ana so ta fuskar aikin gayya a taimaka wato a samu tsaftataccen muhalli ta yadda lafiyar al'umma za ta inganta yaya kake ganin watakila waɗannan hanyoyi za a bi dan shawo kan al'umma su fahimci alfanun wannan hada kai din dan a aiwatar da wannan manufa
eh wannan hanya kwaya daya ce zuwa biyu ita kanta gwamnati ta rungume mu ta yadda mu masu taimaka mata ne su kansu kananan hukumomi su yadda su rungume mu masu taimaka musu ne sannan a dawo da mutuncin masu unguwanni duk abin da za a yi wajen harkar tsabtar unguwa ajiye kes da ake yi a kan magudanar ruwa yin rumfa tamfurara a kan magudanar ruwa zube shara a inda bai dace ba a unguwa to mai unguwa a ce yana da ikon da zai sa a yi ina da ikon da zai sa a hana to wannan zai taimaka wajen tsabtacewar unguwa amma yanzu masu unguwannin mu kaf ba wanda yake da ikon da zai ce maka ya hana a kafa rumfa akan magudanar ruwa kuma ta hannu sai a je sama sai a zo a yi ta dole ina ji yana gani saboda haka idan an lada wannan mutuncin abu uku to ina tabbatar maka aikin gayya zai dawo 100%.
Madalla, yanzu kuma ga wakilin mu a jihar Kaduna Binta Ibrahim a filin kwalamar mu da bako da ta gayyato mana.
Wayo Allah tuwo tuwo.
Mun sanaro barkan mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. Ayuma muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa.
Kwai gida za mu koyi yanda ake yin nakiya. Abin wanda uwar gida za ta tana da shi ne farin shinkafa, wato shinkafan tuwo, sai sukari, sai dan mai, sai lemon tsami. Za a samu shinkafar tuwo fara mai kyau, a gyara ta, a wanke ta, idan tana da tsinta a tsince ta, a gyara ta sosai, a wanke ta, sai a shanya a rana. Idan ta bushe sai kika a niko ta, a yi miki gari da ita. Bayan an kawo miki nukan nan, sai ki soya garin nan a wuta war gida, ki soya har sai yayi ruwan kasa-kasa. Bayan ki yayi wannan kala war gida, sai ki kawo citta da karamfani da ɗan masoro kaɗan, sai ki daddaka su ki zuba a ciki. Bayan kin zuba su, sai a hada a cikin garin da aka soya shi war gida. Za a dafa lemon tsami da sukari, amma kada lemon tsamin nan yayi yawa. Idan ya dahu yayi kauri war gida, sai a sauke, sai a ɗauko wannan garin, sai a zuba shi a cikin turmi, a saka sukarin nan, a yi ta dakawa. Uwar gida za ki daka wannan haɗi, sai a saka man kuli kaɗan uwar gida. Wannan man kuli da za a ɗan saka kaɗan don ya ɗan yi laushi ne, ko ɗan man shanu in kina da shi. Uwar gida sai ki ɗan saka, ki ci gaba da dakawa har sai ya haɗi jikinsa tas. Uwar gida ya haɗi ya dunkule gaba ɗaya, ki kwashi, sai ki mulmula shi yanda kike so. Uwar gida, za mu koyi yanda ake hikima, wato da wasu suke kiranta da tsatsafa, kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya. Abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shi ne fulawa, sai sukari, sai ɗan gishiri, sai ruwa. Uwar gida za ki zo ki haɗa fulawarki da gishiri da ruwanki kwaɓa. Kwaɓin uwar gida ana so ya yi ruwa-ruwa. Bayan ya yi ruwa-ruwa, uwar gida shi ba mai kauri sosai ba, kuma shi ba ruwa ba daidai da daidai. Uwar gida za ki zo ki samu tsinkenki na yin hikima. Uwar gida, idan a lokacin ne za ki fara amfani da wannan tsinke, sai kin hura shi, za ki sa shi a cikin mai, ki sa wutan kaɗan, man yana ɗan gasa shi sosai, ki bashi a ciki kamar ya samu awanni a ciki, kamar awa biyu ko ɗaya, sai ki ɗan bashi ya huru sosai uwar gida. To daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki. Uwar gida, in kin sa mai yayi zafi, uwar gida za ki saka wannan man, ki bashi a ciki shi ma yayi zafi, sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɓi. Uwar gida za ki lura, idan kika sa wannan tsinke na ki, kake bari ya shiga ciki sosai, za ki bashi ne yayi rabi da rabi na wannan kwalliya, yayi rabi da rabi, sai ki tsomo shi ki maido shi cikin mai, sai ki saki kina ɗan sassaka shi haka. Za ki ga ya ɗan liƙe, in ya ɗan liƙe miki sai ki ɗan sassaka shi haka, za ki ga ya sauka. Sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka har ki gama tuyanki. Ya ki riƙa barin tsinken yana ɗan yin zafi, sannan sai ki dangwalo. Uwar gida, wannan tuya ana yin ta ma amare, ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi, ko a yi wa oga ya je ofis da shi, ko a nan gida a sha shayi da shi.
Sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, a madadin waɗanda ku ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta yana gabatarwa Amina Bahara Auna, da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown, da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.
Somebody